hudu ga watan uku miladiya 2025 mun dawo domin ci gaba da karatun alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a yayin wa basu manta ba jiya wato mun kwana karshen aya ta 6 cikin wannan sura mai albarka suratul qasas yau kuma insha Allah za mu tashi kan wato aya ta 7 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa bismillah wow hen
wa la ilaha illallah haiza kinjalihi wa alihi fidyam wa la takafi wa la tahzani inna rabbuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin
na'am ubangiji yace wa auhana ila ummi musa sai muka yi wahayi wa mahaifiyar annabi musa malame suka ce wahayi ne na ilhami ubangiji ya kimsa mata ko kuma a'a wahayi ne wanda aka yi mata a cikin wato bacci aka yi mata wahayi wato cewa an ardihi ki dauki danki ki shayar da shi fa idza kifti alaihi idan kin ji tsoro tsoran fir'auna da mutanansa akan danki falqi fil yami ki jefa shi a cikin wato kogin baharun nil wala takafi kada ki ji tsoran zai dilmiya wala tahzani karki bakin cike rabuwa da shi inna radduhu ilayki zamu dawo miki da danki wa ja'iluhu minal mursalin kuma ma zamu sanya shi cikin manzani jiya mun yi bayani don gani da waƙiyan da ya faru wato don gani da abubuwa da Fir'aun yake ma ɗan bani Isra'ila na kashe musu yaya maza domin gudun kada a haifi wanda zai sanadiyar tafiyar mulkin sa bisa fatawar wato bokaye da suka bashi kuma Allah madaukakin sarki ya jarabi mahaifiyar annabi Musa ta haifi da namiji kuma Allah ya mata wahayi ya ce to kar ta ji tsoro kar hankalin ta tashi in tana so ma ta shayar da danta a gida in kuma ta ji tsoro wani abu zai faru ba ta da nutsuwa to ta je ta jefa shi a akwati ta sa shi a akwati ta jefa shi a cikin wato baharun Nil Allah ya ce za mu kiyaye shi ba zai dilmiye ba kuma za mu dawo miki da shi sannan kuma wato za mu sanya cikin manzani wannan albishir ne saboda haka aka ce ta shayar da yaron nan wata uku ta shayar da annabi Musa alaihi salam tsawon wata uku saboda haka kuma malaman tarihi suka ce baya ma kuka saboda kada ma a ji kukansa baya kuka sai ta ji tsoro sai ta ji tsoro akan wannan yaron dan kullun ana ta bincike dan an ce bokayen har ma sun fadi gaya ma Fir'auna cewa to wannan yaron da ake jin tsoron fa kuma lalle an haife shi saboda haka bincike sai ya tsananta to shine mallaka yake cewa wato sai ta sashi a cikin akwati akwatin da yake an lullube shi da bayan an sa masa shimfida a ciki an yi wa akwatin dajiya da karo ta yadda wato ruwa ba zai shiga cikin akwatin ba saboda haka ta rufe akwatin ta dauke ta jefa shi wato a cikin baharun Nil ta jefa shi wato a cikin baharun Nil mallan yake cewa wannan waƙiyan ya faru saboda su ƴan bani Isra'ila lokacin da suka yawa a Misra waƙiyan da ya faru da yasa ubangiji ya jarabe su da shugabancin Fir'auna shine wato Allah ya hayayyafar da ƴan bani Isra'ila a cikin birnin Misra sun yi yawa sai zama babu aikin da suke wato sai aikin barna sai aikin barna saboda haka wannan ya saka sai ubangiji ya jarabe su da samun shugaba wanda yake wato azzalimi sai Allah ya sallada musu wato Fir'auna da kuma kibdawa a kansu sai suka raunatar da su wato suka zama suna kashe musu ƴaƴan su suna azabtar da su suna sa su aiki wato mummunan ayyuka duk aiki na walakanci su ƴan bani Isra'ila su suke amma kuma da su ne madaukaka to amma da suka bar Allah suka rungumi ayyukan fasadi da barna da sabo sai Allah ya dora wato kiblawa a kansu sai ya zama wato suna azabtar da su to shine ubangiji yake cewa ita mahaifiyar annabi Musa ta jefa shi a kogi kuma ta je ta aikata haka din to sai mu bi kisar mu ga me ya biyo baya wato bayan wato Fir'auna da mutanansa sun je sun tsinci annabi Musa alaihi salam wato a cikin akwatin na san da zo na
qala qadahu alu fir'auna yaqulu lahum alqaw wa hasala inna fir'auna wa amana wa junuduhuma kanu kafirin
na'am
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا أسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون.
نعم. Ubangiji ya ce falzakatahu alu fir'auna, sai mutanen fir'auna suka tsinci akwatin annabi Musa, kamar da muka yi bayani jiya sun fita suna gangane suka gane akwati, suka ɗauko shi aka zo aka bude, sai aka samu yaro wato a cikin akwatin. Ubangiji ya ce mun yi haka ne liyakuna lahum aduwan, domin annabi Musa ya zama musu abokin gaba a ƙarshen lamarinsu, wato ya zama musu abokin gaba wanda zai musu sanadiyar wato mutuwar wato mazajen su gaba daya. Wa hazanan, ya zama musu bakin ciki saboda zai bautar da wato matan su, zai kama su a matsayin wato bayi. Ubangiji ya ce inna fir'auna, lalle shi fir'auna, wa hamana da hamana wa junuda kuma da rundunar su, kanu kafiyin, mutane ne waɗanda suke wato masu kuskure, wato su mutane ne masu sako. Saboda haka sun azabtar da 'yan bani Isra'ila. A ƙarshe kuma Ubangiji ya juya, Allah ya bawa annabi Musa da mutanensa nasara, wato bayan halaka Fir'auna da mutanensa, ya kuma gadar da ƙasar bani Isra'ila, ƙasar wato Sham, wa annabi Musa alayhi salam. Ubangiji ya ce wa qalat imratu Fir'auna, to bayan an tsinci wannan akwati na annabi Musa da yake ciki, aka kawo shi aka balle, aka sami annabi Musa alayhi salam a cikinsa. To shine matar annabi, matar Fir'auna Asiya, tana gefensa tana zaune, sai take cewa qurratu aynin li wa laka, wannan yaron ka bar shi ya zama mana sanyin idaniya ni da kai. Mallam yake cewa sunanta Asiya binti Mazahim, tana daga cikin zababbun mata na 'yan bani Isra'ila a wani riwaya. Wasu kuma suka ce a zababbiyar, tana daga cikin zababbun mata wato na Kibdawa, wanda take wato ɗar gidan Rayyan bin al-Walid ne, wani sarki ne daga cikin sarakunan su, shi Fir'auna yake aurenta. Wasu suka ce a zuriya ce da ta samu asali daga annabi Yusuf alayhi salam. Saboda haka ita wannan mata take gaya ma Fir'auna a lokacin tana zaune a gefansa, cewa hadhal waladu akbaru min ibni sinnihi, kai binciken da bokaye suka yi maka shine za a haifi ɗa a wannan shekaran, wanda shi ake jin tsoro zai yi sanadiyar tafiyar mulkinka. To amma wannan yaron wato ya zo shi a kabaru min sanatin, ya fi shekara ɗaya, kai kaga girmansa, ai da ka gan shi wannan yaron ba za ka ce ɗan shekara ɗaya ba ne. Saboda haka yaro ne wanda aka haife shi a tun kafin wato wannan bayani na bokaye. Take ce masa, kai kana yanka yaran da aka haifa a wannan shekaran ne, saboda haka wannan yaron bai kamata a yanka shi ba, domin shekarunsa ya wuce shekarun, watanninsa sun wuce adadin watannin da bokaye suka bayar na lokacin da za a haifi wannan yaro wanda yake ake jin tsoron wato haifuwarsa. Sannan ta ce masa, wannan yaron har yanzu in ka lura, yaro ne wanda aka tsinto shi daga ganin alamarsa ma ba yaro ne wanda aka haife shi a wannan yankin ba. Saboda haka ɗan tsuntuwa ai ba zai yiwu kuma a ce ka ce wannan yaron shi ake tsammani har zai zo tafiyar sanadiyar tafiyar mulkin ka. Saboda haka ta tattale shi da maganganu na jan hankali, maganganu na har ta sa wato ya nutsu da cewa lalle annabi Musa ba shi ne yaron da shi din yake jin tsoro ba. Saboda haka sai a ƙarshe, kamar da Ubangiji yake ba mu labari, take cewa qurratu aynin li wa laka, in ka yarda ma mu rike shi ya zama mana sanyin idaniya ni da kai, tunda ba mu da ɗa. Yawa ba mu da ɗa tsakanina da kai, an ce yana da ƴa, to amma wallahu alam ƴar ko ita ƴar Asiya ce, ko kuma a'a ƴarsa ce dai wanda ya haifa da wata mata. To amma tsakaninsu da ita dai, ita ta ce mu bar wannan yaron ya zama mana ɗa tsakanina da kai, don ya zama mana sanyin idani muna ganin sa wato a matsayin ɗa. Saboda haka ta ce la taqtuluhu, kar ka kashe shi, a sa an yanfa ana, da sannu zai amfane mu bayan girmansa kenan, tunda ba mu da mai gado, zai daga kaiwa da kawowa a cikin hidimominmu. Aunar take zahu wa dadan, ko kuma mu ɗauke shi a matsayin ɗa, tunda ba mu da ɗa, ko da wato ka mutu ka kenan, wato sai ya gaje ka. Saboda haka Fir'auna sai ya yarda da maganganunta, wato Allah ya ce wa hum la yashkurun, amma dukkan su ba su san cewa shine annabi Musa ba, shine wanda suke jin tsoro din ba, wato shine wanda zai sanadiyar wato karshen lamarin su. Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga,
ka karanta
wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga in kanat la tubdi bihi laula an rabatana ala qalbiha litakuna min al-mu'minin.
Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa farigan, sai wato zuciyar mahaifiyar annabi Musa sai ta waye gari, wato farigan, wato babu tunanin komi a zuciyarta sai tunanin annabi Musa. Tunda yanzu labari ya bazu cewa an tsince shi, to tunda an tsince shi a matsayin uwa da ɗa, da yadda take ta san kuma halin Fir'auna da kuma ma abubuwan da Fir'auna yake ta tunani don gani da wato ɗan da za a haifa a wannan shekaran, kamar yadda ake ta bayanin cewa bokaye sun ce lalle a wannan shekara za a haifi ɗan da zai sanadiyar wato karɓe masa mulki, ba ma kuma karɓe masa mulki ba, kila ma hadda ma sanadiyar rayuwarsa. Saboda haka ita hankalinta a tashe, saboda tsoron kada labari ya bayyana a kashe mata ɗanta. To Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari, yace zuciyar mahaifiyar annabi Musa bata waye gari da ta shagalta da komi ba sai tunanin wato annabi Musa alaihi salam. Allah ya ce saboda tsananin yadda take san annabi Musa, hankalinta ya koma kansa. Allah ya ce in kadalla tubdi bihi, ta ma kusa ta je ta ce ɗanta ne kurun, kuma me za a yi, ta ma kusa ta wato ta bayyana, wato ta kusa ta bayyana, ta kasa jurewa cewa ɗanta ne, ko ma da bata je gurin Fir'auna ba, ta kusa ta gaya wa makwabta ta ce wannan yaron da aka tsinta fa yaro na ne. Allah ya ce laula arabatna ala qalbiha, ba dan mun danne zuciyarta ba, ubangiji sai danne zuciyarta, sai ya bata hakuri, sai ta yi kaman bata yi hakura ba, sai Allah dai ya danne zuciyarta. Saboda haka Allah sai sa mata nutsuwa a zuciyarta, sai ta hakura. Allah ya ce mun mata haka ne litakuna minal mu'minin, dan ta zama cikin masu gaskata alƙawarin mu. Ai Allah mata alƙawari zai dawo mata da danta, kuma zai sanya cikin manzanni. To kenan yanzu kaga tunda Allah ya ce ta yi hakuri zai dawo mata da dan, in ha ta kasa hakuri kaga ta fada cikin kuskure. To amma ubangiji yace sai yace sai muka danne zuciyarta dan ta zama tana daga cikin wato mu'minai. Saboda haka wato sai ta hakuri wa qala li uktihi qussi, sai kaga karanta ka dan ja ko gode biyu
wa qala li uktihi qussi فَرَسُلَتْ بِي أَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
نعم
فَرَوْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ خَلَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهَلْ بَيْتٍ يَكُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُمْ نَازِهُونَ
نعم وبنجيزي يكي تشيوا تاكو ساعت تبين تشيوا لانتني بعد من أولي زوتي يتبع mun yi haka ne kuma lanta zama tana daga cikin masu gaskata alƙawarin da wato muka yi. Allah ya ce wa qala li ukti, duk da haka saboda wato yadda matsayin uwa yake da ɗa, sai ta ce wa ƴar uwarsa qussihi, kije ki binciko mana labari, kije ki binciko labari, ma'anar qussi shine ittabi'i asarhu, kije ki bi gurbin sa hatta ta'alimi khabaru, har ke kin jiyo mana labarin sa, ko sun kashe shi ko kuma yana nan, kije ki biyo mana. Ubangiji yace fa basarat bihi, sai ta je wato sai ta kallo shi, ma'ana sai ta je ta hararo shi, amma an junubin daga nesa, wato ta je ta dan wuce ta dan yi leke, wato ta gan shi, ma'ana ta fauco labari, ta fauco ta ce ta gan shi yana nan da ransa a gunsu, wahum la shurun, amma dai su ba su fahimci cewa ita din tana bibiyar labarin bane, wato cewa ƴar uwarsa ne kuma ta je dan neman labari. Ubangiji ya ce wa haramna alaihi maradi'a, sai mataki na biyu an tsince shi, za a rike shi ne ko ba za a rike shi ba. Bayan doguwar tattaunawa da ita Asiya matar Fir'auna, ta ci nasara wajen jan hankalin Fir'auna akan ya bar yaron nan ya zauna kar a kashe shi. To yanzu ya yarda. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a hadisi, idza arada Allahu infada amrihi, in Allah ya niyan zai zartar da wani lamarin sa, hayya alahu sababu, sai ya tada dalili, sai dalili sai ya tashi. saboda haka an kawo yaro, yaro kuma sai ya kishan nonon kowa, duk wanda aka bashi sai ya kishan nonanta, duk wanda aka bashi wato sai ya kishan nonanta. Saboda haka sai kuka, to kukansa kuma sai ya tayar musu da hankali, dole kuma a nemi mafita. Tunda yanzu an yi da ba za a kashe shi ba, an yi da za a bar shi, an yi da za a rike shi da, to kuma dole kuma a nemi masa hanyar da zai rayu. To shine Ubangiji ya ce wa haramna alaihi, sai muka haramta masa almaradi a min qablu, ya sha nonon wata mata kafin nonon mahaifiyarsa. Allah ya ce muka haramta masa, saboda haka duk matan da aka kawo, da ya kawo kai jikinta in ya ji ba mahaifiyarsa bane, sai ya kawo da kansa. Saboda haka ya ki karba, wato aka yi ta bi ana ta kawowa mata daban-daban. Falam yaqbul sadi wahidatin min almaradi almuhdara, bai karbi nan kowace mace ɗaya daga cikin matan da aka kawo su dan su bashi nono ba. Wato to kuma sai ya zama labari ya bazu, ai yaron ya ji karban nono, ana ta nema ina za a ji labari. To ƴar uwarsan nan sai ta zo, sai take ce musu, faqala tace hal adullukum ala ahli baitin yaghfulunahu lakum, yanzu shin ba zan nuna muku gidan waɗansu mutane ba wanda indai kun kawo matar wannan gidan za ta shayar muku da yaron. Wa hum lahu nasihun, kuma za su yi masa nasiha. To wannan kalmar cewa za su yi masa nasihan nan, wato shi Hamana yana zaune a gurin, sai ce to shi bai yadda da wannan matar ba, a binciki wannan matan, tunda tace akwai wani gida wanda in an samu masu gidan nan yaron zai karbi nonon, to kila dan wannan gidan ne. Ai gashi mata ce wa hum lahu nasihun, ai za su kyautata wa yaron. Sai tace a ni fa ina nufin za su kyautata wa shi Fir'auna ne, mutane ne ba masu tsawalawa ba, in an zo an ce za a biya su, za a biya su, za su yi lagi, za su shayar da shi a arha. Saboda haka tace wannan mutanen, mutanen wannan gidan, wannan gidan Allah ya musu daɗin nono, duk dan da aka kai musu da nono yana karɓar nonon su, ni shi yasa na faɗa, amma ba dan wani abu ba. To shine aka kira mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam, Fir'auna ya ce aje a zo da ita, yana jin kanshin mahaifiyarsa ya kama nono ya ma nutsu ya shiru. Saboda haka alƙawarin Allah, inna raduhu ilayki, za mu dawo miki da ɗanki, yanzu Allah ya dawo da shi. Sallah kuma abin da zai biyo baya, to shine Fir'auna ya ce to ki bar labari, yaya kai kin san wannan yaron? Ta ce a'a, ni ban sani ba, ni Allah ne min halittar da duk yaron da na bashi nono zai karba, duk yaron da na bashi nono haka Ubangiji mu ya halicce mu, mu tsatsan mu muna da daɗin nono, ko muna da ƙanshin da yaro yake so ya ji a jikin mu in ya je kusa da mu, saboda haka yakan karbi nonon mu. Fir'auna ya jijjiga kai, yace to zaki zauna a fada ki shayar da yaro? Tace a'a, in anan zan zauna ku rike ɗanku. Sai ta ba su ɗanta ta tafi. Wato dole ta nuna alamar zuhudu, alama na gudun duniya, in ba su yarda da wannan ba shikenan su rike ɗan, irin nuna kamar bata damun nan ba. To wannan din sai ya ƙara gaskata musu cewa to lalle ba ɗanta bane. Saboda haka aka ce to shikenan ki zo a ci dike da ke, an yadda ki je ki shayar da shi a can din. Saboda haka tunda ana shayar da ɗan sarki, kaga ai za ta samu alfurma. Ha kurin akan je a gaishe ta, ai mata alheri, akai mata tsada, saboda dukiyar kafiri ne, akai mata tsada. Sai da ta ga yadda farashin ya mata, tace za ta shayar da yaron a haka. Shikenan aka ce ta koma da shi gida, shine kuma alƙawarin da Allah ya yi sai ya gaskata. Allah yake cewa wato mun haramta masa ya karbi nonon wata mata kafin mahaifiyarsa. Faqalat, ƴar uwarsa tace hal adullukum ala ahli baitin, shin in shiryar da ku mutanen wani gida man? Yaqfulunahu lakum, wanda za su rene shi, wato za su rene shi a gare ku. Wa hum lahu nasun, kuma mutane ne waɗanda suke da daɗin mu'amala. Allah ya ce faradnahu ila ummihi,
ina da maki
faradnahu ila ummihi kai ta karra ainuwa wala ta hazana wani ta alama anna wa'adallahi haq walakin akasarahum la ya'lamun.
Ubangiji yake cewa faradnahu ila ummihi, sai muka dawo da shi wajen mahaifiyarsa, mun yi haka ne kai ta karra ainuha, domin idaninta ya sanyi da gamuwa da ɗanta. Wala ta hazan, wato kar ta yi baƙin ciki saboda rabuwa da ɗanta. Walita alama, Allah ya ce kuma mun yi mata haka ne domin ita mahaifiyar Annabi Musa ta fahimci anna wa'ada Allah haqqun, cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. In Allah ya alƙawari to babu abin da yake hana wato zartuwar wannan alƙawarin. Walakin da aksarahum, sai dai yayin mutane da almuna ba su san alƙawarin Allah yana zarcewa ba. Saboda haka dan Annabi Musa alayhi salam ya dawo wajen mahaifiyarsa, ya zauna ta ci gaba da renonsa, wato karkashin biyan kudi daga dukiyar kafiri, dukiyar Fir'auna. Ana ba ta wato dinare a kullum, ta karba ta ci gaba da wato renon danta har lokacin da wato ya kai girman wato girmansa, kamar da yazo kisan a cikin surat Shu'ara, da wanda daga baya da yazo yake kiran Fir'auna ya shiga addinin musulunci, yake masa gori da wannan renon, yake ce masa alam nurabbika fina walidan, shin ba anan muka rene ka ba, ai mu muka baka abinci, kuma magana ta koma wato gori. Walabista fina min umrika sinin, ko ka zauna hin shekaru a gaban mu wato karkashin kulawan mu. Walamma balaga ashuddahu
wastawi atainahu hukuman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin.
Allah ya ce walamma balaga ashuddahu, yayin da Annabi Musa alayhi salam ya kai karfin sa, ya kai shekara 30, yana nan yana yawo a cikin garin wato a cikin garin Misra. Lokacin da ya kai karfin sa, ya kai shekara 30, ya zama gwarzo kenan. Ubangiji ya ce wastawa, wato ya daidaita har ya kai shekara 40. Shekarun gwarzantaka shekara 30, shekarun kuma daidaitan karfi, wanda daga nan sai mutum ya fara baya, shine shekara 40. Ubangiji ya ce atina hukuma, sai muka bashi wato annabta, muka bashi hukunci wa ilman da kuma ilimi, shine fahimtan addini. Wato amma kafin a aiko shi manzo, an bashi annabta din, amma kuma kafin a aiko shi manzo, tunda manzo shine wanda za a aike shi ya je ya kira wani zuwa ga addini, amma bashi annabta, an bashi tun yana shekara 40 ne, amma bashi manzanci kuma sai daga baya, bayan abin da ya faru ya faru, har ya yi aure, har ya aihu, tukun aka aiko shi kuma manzo. Shine Ubangiji ya ce wa kadhalika najlil musinin, haka na muke sakanta wato masu kyautatawa ga kawukansu. Na'am.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوكزه موسى فقري عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
Ubangiji ya ce wa dakalal madina, wata rana Annabi Musa alayhi salam ya fito ta hidimarsa, sai ya dawo garin Misra. Da ya dawo wato garin Fir'auna kenan, da ya shigo garin, kuma lokacin wato mutane sun kwanta bacci rana. Allah ya ce alahini gaflatin, a lokacin mutane wato sun shiga gida duk an kwanta bacci rana, babu wato jama'a haka a cikin gari birjik akan titi, mutane suna rafkani, kowa ya koma gida, rana ta take. Wato Ubangiji ya ce wa dakalal madinatu ala hin gaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan. Sai Annabi Musa yana tafiya, zai tafi gida, sai ya ci karo akan hanya, waɗansu mutane biyu suna fada. Mutane biyu nan da suke fada, Allah ya ce hadha min shi'atihi, wannan kabilar su ne, dan bani Isra'ila ne, wato kabilar su Annabi Musa ne alayhi salam. Wa hadha min aduhi, wannan kuma bakifte ne kabilar su Fir'auna. Sai same suna fada, wato shi wannan bakiftan yana izgilanci a ba Isra'iliyan, yadda malamai suke fada, wa ya daura damin itace ne, katin damin itace. Sai yace a wannan ba Isra'iliyan ya dauka ya kai masa gidansa, da iza da diri, ka zo ka dauki itacen nan kai. Shi kuma da yazo sai nuna ba zai dauka ba, ko nuna itacen ya masa yawa ba zai dauka ba, ko kuma nuna kwata-kwata ma shi ba zai dauka ba, nan dai suka kama rikici. Shi yace dole sai ya dauka, shi kuma yace ba zai dauka ba. To suna cikin fada, sai ga Annabi Musa alayhi salam. Annabi Musa da yazo, sai shi wannan dan uwan dan yaran su Annabi Musa ba Isra'iliyan, sai yake neman agaji a gun dan uwansa, dan kabilar su yake cewa kaga wannan mutumin yana zalunta ta gashi sai ne mu taimakon sa annabi Musa alaihi salam sai zo garin raba su tunda ya san yadda su kibdawa suke cin zalin wato yan bani Isra'ila sai ce masa ku bakku da kirki ku kuna mai da mutane kamar bayi kamar mutane ba su ma halitta ne daga cikin halittun Allah ba terin ku da kirjin sa to yana da kudin kirjin sa sai ya fadi to sai ya mutu wasu suka ce naushin sa yayi wasu suka ce marin sa yayi wasu suka ce bugan sa yayi amma dai dukkan da ya kai dan Allah ya ce fa kadhabu Musa sai annabi Musa sai ya bige shi to alwaqzu wasu suka ce bugun kirji wasu suka ce naushi saboda haka sai ya fadi shine Allah yake ba mu labarin Allah ce fastagasa hulladi min shi'ati alladhi min aduhi sai shi wanda yake dan kabilar su annabi Musa nan sai ya nemi agajin annabi Musa ya taimake shi akan wannan dan kabilar Fir'auna ci ba kifte saboda haka annabi Musa sai ya rinkuɗe shi ka bashi hanya ya tafi ya bar shi mala kalli sabilin ka bar shi saboda haka waɗansu malaman suka ce annabi Musa da ya ce masa bai kamata ku yi haka ba malam kai hakuri ka dauki tacen ka tafi shi ma ka bar shi ya tafi sai ya ce wa annabi Musa to kai ne dole za ka dauki tacen ma za ka hana shi dauka to yanzu kai dole kai za ka dauki tacen to sai wannan waƙiyan sai ta haifar da annabi Musa sai ya mare shi shi ne sai ya fadi sai ya mutu to dai annabi Musa dai ya bige shi to amma kuma dai sanadiyar kaiwa hannun annabi Musa jikinsa ya yi masa sanadiyar ajali sai ya mutu annabi Musa bai ji daɗin wannan abin da ya faru ba tunda bai bige shi da niyyar ya mutu ba ya yi ne don ya raba rikici kuma ko babu komai ya karɓi wanda ake zalunta shi ne wannan ba Isra'iliya to shi ne Allah ya ce fa kadhabu Musa da Musa ya bige shi fa kaba alai sai ajali ya sauka a kansa dama shi ajali haka yake in ajali ya zo to ko me zai iya zama sanadi shine ubangiji ya ce qala hadha min amali shaytani sai annabi Musa ya ce wannan abin da ya faru na kashe wannan mutumin ne wallahi ba dalili na ba da niyyata bane wannan yana daga cikin aikin shaydan innahu aduwwu mudhillun mubin shi shaydan aduwwun abokin gaba ne mudhillun mai tabbatarwa ne mubin mabayyanin wato tabbatarwa saboda haka to yanzu matsala ta faru nan Musa yayi ya kashe ba Isra'ili sai yayi addu'a ya roki Allah tunda ya san abin da yayi ba haka ya dace yi ba to amma kaddara ne da ubangiji yake so ya faru wani lamari har yanzu a cikin wannan case san Allah ya faru lamari annabi Musa yake karban nonon kowace mata dan Allah ya dawo da shi gidansu a shayar da shi yanzu kuma wani lamari zai faru tunda ai Allah ya alƙori wa mahaifiyar annabi Musa cewa zan dawo miki da danki dan Allah ya dawo da shi a matakin farko sai alƙawari na biyu zan sanya shi yana daga cikin manzanni to wannan shine abinda kissa take jira ta kawo kansa to annabi Musa alaihi salam da ya sanadiyar mutuwar wannan mutumin sai addu'a yace qala rabbi
inni zalamtu nafsi faghfirli innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falanakuna zahiran lil mujrimin
na'am to annabi Musa alayhi salam sai addu'a yake roƙon Allah yace rabbi ubangiji inni zalamtu nafsi na tuci kaina da na kashe wannan mutumi faghfirli Allah ka gafarta min faghfara lahu take ubangiji kuma ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim dani ubangiji shine mai gafara shine kuma wato mai jin kai wato jin kansa da gafarar sa siffa ce ta sa azali abadi kullun ubangiji mai gafara ne kullun ubangiji mai jin kai tun fil azal saboda haka shi ake neman gafara shi kuma ake neman jin kansa to sai annabi Musa sai sake roƙon Allah tunda yanzu Allah ya gafarta masa ya sake roƙon Allah Allah kuma ya kiyaye shi a gaba yace qala rabbi ya ubangiji bima an amta alayya saboda ni'imar da kai min da gafarta min da jin kaina da kai falan akuna zahira lil mujrimin Allah kada ka sake sa in taimaki mutumin da yake mujrimi in taimaki mutumin da yake wato ba mutumin kirki ba saboda haka ubangiji yace fa azba fil madinati khaifan yataraqab
فاصبع في المدينه كائفا يترقب فاذا الذي استنصره باللمس يستصرف قال له موسى انك لقوي مبين
malaman tarihi suka ce kamar da aka rubuta daga Abdullah bin Abbas suka ce innal qibta qalu li fir'auna lokacin da su qibtawa suka tsinci gawar dan uwan su da aka kashi sai suka je suka kai report a fir'auna suka ce masa inna bani isra'ila qatalu minna rajulan fa khudh lana bi haqqina yan bani isra'ila sun kashe mana mutun daya mun samu bawar gawar bakin da mun san kuma yan bani isra'ila ne suka kashe shi saboda haka a nema mana haƙin mu a bi mana kadin mu a binciki wanda yayin wannan kisan a bi mana haƙin mu to sai fir'auna yace yasa yan gangane yace utlabu haqqahu qatilahu ku je ku nemo wanda ya kashe wannan mutumin wa man yashhadu alaihi da ma wanda ya shaida an yi kisan bai zo ya fada ba shi ma ku kamo shi wato saboda haka suna nan suna ta zagayawa suna ta bincike shikenan labari bai bayyana ba har washe gari annabi Musa alaihi salam har washe gari annabi Musa alaihi salam ya sake shigowa gari yana zagayawa yaji ko wannan labarin ya fita cewa ya kashe bakibde yana cikin tafiya ya shigo wani kwararo kuma sai ga mutumin nan na jiya da yake fada da bakibda ne ya sake ganin sai yana fada da wani bakibdan kuma du sannan yana sa ido yana kallon annabi Musa alaihi salam kwaro sai ce yawwa Musa zo ga shi ma na zalunta ta zo ka taimaka min annabi Musa ya ce kai mutumin banza ne kai kullun sai a same ka a cikin rikici to sai ya tsorita sai ya ce to ni ma za ka kashe nike nan ni da nike neman ka taimake ni za ka kashe nike man kamar da ka kashe mutum jiya ko to sai a kunnan wannan mutumin kuma kaga haka jahilci yake kullum inda jahilci sai a je a ba mahallinsa ba shi fa aka taimaka jiyan nan a dalilin sa annabi Musa ya kashe mutum yanzu kuma saboda ya tsorita ganin bugu daya annabi Musa yayi wancan mutumin ya mutu sai yake tsammani shi ma za a yi masa tunda ya fada shi ya ce masa kai baka da hakuri kai mutumin banza ne kowane lokaci sai dai a same ka cikin tashin hankali da mutane to a hakan ma an ce annabi Musa alaihi salam yayi niyya zai bi kadunsa ne saboda ya fahimci shine bai gaskiya a hakan ma to shine sai ya riga sai ya fasa kwai kuma to shine ubangiji sai yake ba mu labari Allah ya ce wato falan ma arada yake cewa fa asba fil madinati khaifan yatarqabu annabi Musa alaihi salam sai waye gari a cikin garin Madina khaifan yana tsoro kan labari ya bayyana yatarqabu yana sauraro yaji menene zai biyo baya saboda dalilin wancan kisan da yayi to yana cikin tafiya fa idan lazistan sarhu bil amsi yastasruku sai ga mutumin da aka taimake shi jiya yau kuma yana kururuwa yana neman taimakon kuma du kala lahu Musa sai annabi Musa ya ce masa innaka lagawi mubin kai dai baka da kirki kai mutum ne bacaccen mutum saboda abubuwan da kake jiyan nan kai sanadiyar a wajen taimakon ka ga abin da ya faru yau kuma gashi nan an zo an sake ganin ka kuma du kana rikici da mutane to shine ubangiji ya fala ma an arada an yabta shabbil ladhi huwa aduwwu lahumma ka karanta ko
qala ya musa aduriku an takatulani kama katanta na sanin bilamis in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al-musrifin
saboda haka da annabi Musa yana masa fada saboda haka sai ya zato cewa zai hau masa ne shine Allah ya ce falamma an arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwu lahumma yayin da ya niyya ya danki abokin gabata su bakin dan malamai suka ce tunda kaga annabi Musa Allah ya ce yayin niyya ya sake bin kadin wannan ba Isra'iliyan to shine mai gaskiya duk da ya masa fada to amma kuma yayin niyya har yanzu ya raba su ya goyi bayan sa ya karba masa zaluncin da aka yi masa kala sai shi mai neman taimakon wato sai ya zato cewa shi za a buga sai ce ya Musa ya Musa aturidu an tabtulani yanzu ni din ma kenan kashe ne zakai kama katalta nafsan bil amsi kamar da ka kashe ne jiya yace in turidu illa an takuna jabbaran ina gani yanzu kake wato ka zama jabberi ka zama wato azzalumi ka zama dan ta'adda a bayan kasa kana kashe mutane jiya ma ka kashe yanzu ma kana so ka kashe ni yake ce masa wato wa ma turidu an takuna minal muslimin baka so ka zama daga cikin mutane masu gyara saboda haka wannan bakin da sai ya ji wannan magana sai ya fahimci to mutumin da ake nema wanda ya kisa nan ashe gashi ma annabi Musa ne saboda haka ya tafi wajen fir'auna fa akbarahu ya bashi labari fa amara fir'auna zabbahina fir'auna yace mutanen nan da ake gaya musu hauni masu kashe mutane yace maza maza su je su nemo annabi Musa wato ko a mace ko a raye saboda haka suka kama hanya suna ta neman sa suka bazu to shi ma annabi Musa alaihi salam ya san kuma lalle wani labari zai biyo baya to sai iya kokarin sa sai dan fita bayan gari domin yaya da kafa to shine ubangiji sai ba mu labari cewa ja'a rajulun min aqsal madina
yas'i qala ya musa innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fa kharajni laka minan nasi
فخرج منها
كائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
وبنجي يتي وجاء رجل من قص المدينة سي وني متين يزو دغا كان قرشن غارين قرشن غارين مصر دين سي يزو يانا نيمان النبي موسى عليه السلام يس اينا سوري ا cikin tafiyar sa wato da yaji sai riski annabi Musa a bayan gari قال سي yake ce masa ya Musa innal mala'a lalle ka sani a fir'auna da mutanansa ya tamiruna bika sun zauna suna shawara game da lamarinka suna so tunda labari ya je fada cewa kai ka kashe bakin dannan najiya to lalle ana nan ana ta meeting akan yadda za a nemo ka aka hallaka ka kai ma yake cewa suna meeting liyaqtuluka don su kashe ka fakaruj ina baka shawara ka fita wannan garin ina baka shawara ka fita inni laka minan nasiyin lalle ina baka shawara ina kuma karfafa maka shawara da nasiha cewa ka fita ka bar wannan garin koda zaka dawo yanzu to ba wannan lokacin ba yanzu garin ya dauki zafi saboda haka ka fita to kaga da wannan malamai suka ce wato idan mutun ya san wato zaman sa a wuri zai iya jawo masa cutuwa to koda karkashin zalunta sa ne addini ya hana shi yace zai jarumtaka ya zauna za a neme ka a kashe ka kuma ka zauna a wannan garin to wannan ba karantar wa musulunci bane inda Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar mutum ya jefa kansa halaka in dai ka san gurin da zaka cutu ne to ba yadda kuma ka jefa kanka ba saboda haka annabi Musa alaihi salam sai ya dauki shawarar wannan wato bawan Allah da yazo ya bashi wannan shawara wadansu suka ce wannan mutumin hizkilu ne wadansu sun fada cewa dan uwan annabi Musa ne to an dai bada maganganu daban-daban amma tunda alqur'ani bai ambaci sunan sa ba wani dai mutum ne wanda yake yana da alama na imani tattare da shi saboda haka yaje ya radawa annabi Musa ga shawaran da ake za a hallaka shi saboda haka lalle ya fita to annabi Musa alaihi salam ya dauki wannan shawara Allah ya ce fakaraja mina khaifan yatarqab ya fita ya bar garin nan ma dai khaifan yana tsoro ya tarakabu yana ta sauraron masu bin sawun sa tunda ya san dole za a bi sawun sa wato wasu malaman suka ce ya tarakab din nan wai sauraron da yake yana sauraron agajin ubangiji tunda yanzu ya fita ya bar garin to kuma yana cikin tafiya kuma yana sauraron agajin da ubangiji zai masa a cikin wannan tafiyar tasa saboda haka yake cewa rabbi najini minal qaumiz zalimin ubangiji kani ka kubutar da ni daga mutane waɗanda suke wato azzalumai shine fir'auna da mutanen sa wannan ma tawajjaha
wannan ma tawajjaha tinka a madina kada sai ya ayyaha ni sawa asabi
ubangiji yace wannan ma tawajjaha tilka a madina annabi Musa alaihi salam da ya fita sai ya kama hanyar garin madiyana madiyan kasa ce mai zaman kanta ba ta karkashin kasar fir'auna saboda haka fir'auna iya yankin mulkin sa iyayenkin Misra ne saboda haka Madian kuma ita ma tana karkashin mulkin wani sarki ne saboda haka Allah ya ce wala ma tawajjahatil qa'a Madian yayin da ya fuskanci hanyar Madiana ya kama hanya ya tafi ita ce alƙariyar da waɗansu malaman tarihi suke cewa alƙariyar Annabi Shu'aib in kuma alƙariyar Annabi Shu'aib ne akwai maganganu akan cewa shi wanda Annabi Musa ya je samu a nan Madiana Annabi Shu'aib ne ko ba shi ba saboda haka ya kama hanya ya tafiyar kwana 8 daga Misra ya je wannan gari an kira alƙariyar da suna Madian saboda Madian dan Annabi Ibrahim alaihi salam shi Annabi Musa bai san hanyar ba wannan su malaman tarihi suka ce ya kama hanya ya tafiya Ubangiji ya aiko wani mala'ika a surar wanda tijo da sanda ya zo wuce gaban sa ya nuna masa hanya ya tafi yana cewa qala asara bi an yahdini sawa as-sabil da sannu Ubangiji na zai shirye da ni hanya wadda suke matsakaiciya ma'ana hanyar da take daidai hanyar da zan bi wato na tsira daga sharrin Fir'auna da mutanansa an ce da ya fito a garin Madiyana hanyar sai ta rabu uku sai ya dauki hanyar tsakiya malaman tarihi sun yi la'akari da wannan ayatun tunda Allah ya ce sawa as-sabil tsatsakin hanya sai ya dauki ta tsakiya su kuma da suka zo sai suka ce ba zai miƙe ba nan zai bi kona saboda haka sai aka rabu wasu kai nan wasu kai nan Allah ya tabbatar da su suka bi ba same shi ba to shine sai ya tafi lokacin da ya iso garin Madiyana ya iso rana ta take a bayan gari ya samu rijiyar su babbar rijiya wanda mutane sun zo suna ta bayan dabbobin su ana ta ɗiban ruwa a wannan rijiyar shine Ubangiji yake cewa walam ma wara ma a Madiyan ka karanta
walam ma wara ma a Madiyan wajada alayhi ummatan minan nas yasqun
na'am
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ امْرَأَتَيْنِ تَزُوجَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَيْنَاهُمَا ثُمَّ تَوَلَّيْنَا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
يَنْظُرُ إِلَى مَنَابِئِ تَارِيخِ النَّبِيِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ya iso Madian da ya iso Madian Allah ya ce wala ma wara ama a Madian yayin da ya iso rijiyar Madiana ta bayan gari rijiya ce wanda mutane suke ɗiban ruwa wato wajala alaihi ummatan minan nas yasqun sai ya samu taron jama'a a gurin suna ta jan ruwa suna ta shayar da dabbobin su Ubangiji ya ce wajada min dunihim imra'ataini sai ya samu waɗansu mata guda biyu kuma a gefe ta zudani suna ta kore dabbobinsu tamna'ani agnanihuma anil ma'i suna hana dabbobinsu kasu zo kan ruwan tunda mutane da suke ja mutane suna jan ruwan suna bayan dabbobinsu su kuma ga waɗansu ɗan mata guda biyu a can gefe su kuma suna ta kore dabbobinsu suna hada dabbobin kansu takuba da mutane amma waɗansu malaman tafsirin suka ce wato suna gefe ne saboda ba sa son cakuwa da maza tunda mata ne waɗanda yake masu addini masu mutunci nan kuma mazaje ne duk akan rijiyar suke ta jan ruwan saboda haka sai koma gefe sai maza sun gama jan ruwan su sun watse sai kuma su zo su kuma zai su jan ruwan wato su bayin dabbobin su kala sai Annabi Musa sai yake gaya musu waɗancan da ya sanar ta kore dabbobin sun tsaya gefe da ana ta hada har shayar da ruwa su kuma suna gefe sai ya ce ma khatubu kuma ku menene labarin ku menene sha'anin ku la taskiya ne me yasa ba za ku zo ku shayar da dabbobin naku ba qalata su wayannan mata guda biyu sai suka ce la nasqi hatta yujra ri'a'u mu ba za mu shayar da dabbobin mu ba sai masu shayarwa sun shayar da nasu sun watse in sun tafi sai mu zo mu shayar da wato namu dabbobin wato malam yake cewa sun yi haka ne kaufar zihami saboda tsoron kar su matsatsa wato da mazaje ko kuma kar su cakuba dabbobin su da dabbobin mutane a samu rikici saboda haka suka ce wa abuna shekun kabir sai suka bada uzuri kar Annabi Musa ya ce to ina baban ku me yasa ku tunda duk mazaje ne suke zuwa suke wannan hidimar aikin wahala na jan ruwa da shayar da dabbobi ko ina baban ku sai suka gabatar da uzurin baban su kar ma a zarge shi suka ce wa abuna shekun kabir baban mu tsoho ne tuko ba zai iya wannan aikin ba saboda haka Annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce fasakala huma sai annabi Musa ya shayar musu da dabbobin nasu kaga wannan aka ce yana daga cikin dabi'ar mutane kirki duk inda kaga aikin taimako ko baka san mutane ba ba sai da wata dangantaka ga inda kaga aikin da ya kamata ka taimaka sai ka taimako annabi Musa sai ya shayar musu har ma wadansu malaman tarihi suke cewa rijiyoyin biyu ne a kowace suna tare ta ne da bakinta da dutse in an gama shayarwa sai a tare bakinta da dutse to akwai guda ɗaya basu bude ta ba annabi Musa je ture dutsen ta ya shayar musu da ruwan da dabbobin nasu wasu kuma suka ce a wannan din ne da mutanen su gama shayar da ruwan sai suka tura dutse suka tare bakin ramin kamar da shi mai jalali ne ya kawo dutse ne wanda sai mutum goma sun tare suke dauke shi annabi Musa shi ɗaya dauke dutsen ya shayar musu da dabbobin nasu saboda haka dai ya dai shayar musu da dabbobin su saboda ya ji halin da suke ciki ya tausaya musu duk da shi ma halin da yake ciki ubangiji ya ce summa tawalla sannan sai annabi Musa ya juya wato ila zilli ya koma gindin bishiya wato sai kuma sai ya zauna an ce wata bishiyar magariya ce saboda tsananin zafin rana sai ya je zauna a gindin wannan bishiya din fa kala sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ubangiji bisa abin da kai ne ya saukar mana daga arziki ina da bukata ga ni matafiyi ne ban san kowa ba ba ni da abinci ina bukatan wato agajin ka ubangiji to yana kwance a wannan wurin wato sai kisan ta ci gaba wayannan yara sai suka tafi sai suka je suka gaya wa mahaifinsu ga abin da ya faru ga abin da ya faru su malaman suka ce ya gansu sun dawo baban su ya gansu sun dawo ba a lokacin da suka saba dawowa ba tunda idan an je gurin shayar wannan sai duk mutanen gari sun gama shayar da dabbobin su sannan a bar musu baki rijiya sai zo su ma su shayar da nasu sai kuma su dawo wannan kurin zai karantar maka da cewa matan wato mazajin mutanen wannan garin ba mutanen kirki bane don inda mutanen kirki ne wallahi a'lam ai bai kamata a ce su shayar da dabbobin su su tafi su bar mata suna gurin nan da dabbobi ba su taimaka musu ba to akwai dai karancin tausayi wallahi a'lam annabi Musa dai ya shayar musu da dabbobi to da sai koma shine ubangiji yake ba mu labari yake faja'atu idahuma
faja'atu idahuma tamshi ala sihiya kana tunna ali yad'uka yajriyaka adrama qatayni lana falamma ja'a wa qassa alayhi qasas kana la takab najawta min alqawmi sadin
malam yake cewa ubangiji yace fasakala huma sai ya shayar musu da dabbobin nasu ma'ana min bi irin ukura da ɗaya daga cikin wato rijiyar da take kusa ya dauke shine rafa'a hajaran an haya dauke dutse la yarfa'uhu illa asharatu anfusin dutsen da ba wanda yace ya dauke sai mutum goma su matawalla sana'anin Musa juya ila zili zuwa gindin bishiya faqala yace rabbi ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir lalle ubangiji ina da bukatan abinci ni fakiri ne bisa arziki wato da kake saukar mu shine muhtaju ni mabukaci ne farja'ata ila abihi ma wayannan yara sai koma gurin baban su a cikin kankanin lokacin da basu saba komawa ba fasala kuma an zalik sai ya tambaye su me labarin su fa abbaratahu suka bashi labari biman saqa lahumma wanda ya shayar musu wato dabbobin su wato sai baban nasu yace wa ɗaya su je ki kira min shi shine faqala al-idahuma idaihi liki zai kira min shi fa qala ta'ala sai Allah ya ci gaba da bamu labarin yace faja'atu idahuma sai ɗaya su a cikin yaran babban ce ko karamar sai ta zo wato zuwa gurin annabi Musa alaihi salam tamshi alastihiya in tana tafiya cikin kunya tana lullube jikinta tana wato sun fiye da kanta kamar yadda yake wato kunya wato na ƴaƴa mata wato shine wadiya kamur ra'iha ta sanya wato hannun rigarta gelanta ala waje akan fuskarsa fuskarta haya amin saboda kunyar annabi Musa ta zo ta lullube fuskarta tace babana yana kiranka wato kala sai tace inna abi babana ya da uka yana kiranka liyajziyaka ajra ma sakaita lana dan ya saka maka wato saboda shayar mana dabbobi da kai to malamai sun yi maganganu ana cewa su annabawa basa yin aiki na alkhairi dan abiya shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala tamnu tastakasir kar kai baiwa don neman kai ma ai maka baiwa dan a saka maka aka ce shi mutum haka ya halatta ya gamanda shine ka sai aboka kai a baka da kari ko to amma banda annabi shi Allah ya haramta masa ba zai sai abiya ya baka abu dan kuma kai masa kari akan wannan abin ba amma mutum da yake ba annabi ba ya halitta ya je ga manda je ga manda shine mutum ya dai rike wani abu ya je da shi ba haka ya tafi kurin nema ba saboda haka sai suka ce Annabi Musa alaihi salam ya shahar musu da ruwa gashi kuma yarinya ta ce babana yana kiranka don ya saka maka ladan shayar mana dabbobi da kai to suka ce amma kuma Annabi Musa ya je to amma wadansu malaman suka ce kamar da Ibn Kathir ya kawo yake ce a'a bana ba mukafa'a bane ba wai biyan bashi bane a'a saka alkhairi ne da alkhairi mutun ya maka aikin alkhairi kai ma kuma ka saka masa da alkhairi wannan kuma karantarwa musulunci ne manzon Allah yake ce mutumin da ya aikata muku man sana'a lakum ma'ruf fa kafi'uhu wanda yayi muku wani abu na alkhairi kuma ku saka masa ba ku biya shi ba abin da yayi muku ku saka masa har ma a cikin hadisi yake cewa in ba ku samu abin da za ku saka wa mutum da shi ba ku yi masa addu'a ta alkhairi har sai ya ji a ransa cewa kun saka masa ku ta masa addu'a saboda haka ana son wannan saboda haka Annabi Musa sai ya tafi da wannan yarinyar wato gurin babansu malam yake cewa a cikin tafiyar da suke yi sai iska tana kada wato faja'alat rihu tadribu sawbaha sai iska tana kada tufarta fa kashafa saqai sai makinkimata tana budewa fa qalla sai Annabi Musa ya ce mata dawo bayana imshi kalfi ki tafi a bayana wadillani ala tariqi ki kwatanta min hanya saboda haka ita dawo bayansa tana masa kwatance ta ce mai hagun mai dama mu miƙe mai hagun mai dama mu miƙe wadansu ma malaman da suke da taka tsantsan suka ce tsakuwa take jefawa an za a yi kwana barta magana ita da tsakuwa ta jefa to he yi kwana to saboda haka da haka suka je wato gidan nasu wato ta aikata har suka je wato gurin ita baban nata shi mai jalalin ya tafi akan cewa Annabi Shu'aib ne alayhi salam wanda yake mun ce malamai sun yi maganganu wasu suna ganin ba Annabi Shu'aib bane saboda maganganun da kila zamu yi maganar su a gaban insha Allah saboda haka sai Annabi sai shi wannan da cijan baban yaran sai ya ce masa ijlis fata'asha zauna ka ci abinci saboda haka sai Annabi Musa ya ce akafu an yakuna iwadan mimma saqaitu lahumma ina jin tsoro kada abincin da zaka bani ya zama fansa ne wato na wannan wahalar da ne wajen shahar musu wannan ruwa yace musu wa inna ahlu baitin la natalibu ala amali khairin iwadan mu mutanen gidan annabta ne ban ma neman sakayya akan aikin alkhairi in mun yi shi kala la shi wannan da cijo ce masa a adati wa adata abai wannan al'ada ta ne da kuma al'adar iyaye na ne nukiru dhaifa mu muna saukan bako wa nutsi mu tsama muna ci da mutane abinci fa kala Annabi Musa yace wa akbarahu bi halihi sannan kuma Annabi Musa sai ya kissanta wa wannan dattijon halin da yake ciki shine fadin Ubangiji wato wa qasa alaihi alqasasa sai ya bashi labari me yake tafi da shi yace daga ina kake ko haka yace kaji abin da ya faru shi sai ce mata yake ce masa najauta nan kai hakuri ka tsira indai nan ne ka tsira fir'auna bashi da iko a wannan garin shine Allah ya ce falan ma ja'ahu wa qasa alaihi alqasas ka karanta Allah ya ce falan ma ja'ahu yayin da yazo wajen wannan dattijo wa qasa alaihi alqasas ya labarta masa labarin sa wato kale yace masa la takafkar ka ji tsoro najauta min alqawmi zalimin ka wato kubuta daga mutane azzalimai izla sultana li fir'auna ala madyan don fir'auna bashi da iko akan wato kasar madyana قالت إحداهما
قالت إليهما يا أبت الساج إنك إلى من استاجرت لقوي لئيم
نعم ما لم يسوك شيء دونغني دا مغنغن دا سوكي دونغني شيء شي وانا دا تيجو با النبي شعيب بني سوك شيء باب واني دليلي نسي آل قرآني كو إنغن تسان حديثي وان دا ينونا شيء وانا دا تيجو بابانيا لنا cewa Annabi Shu'aib ne wannan dalili na ɗaya kenan dalili na biyu suka ce mutanen Annabi Shu'aib asali wanda Allah ya halakar ai kusa suke da mutanen Annabi Lut sannan shi kuma Annabi Lut yayi zamani ne da Annabi Ibrahim alaihi salam sannan tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Musa kuma ya kai shekara 400 da wani abu saboda haka kaga kenan ba zai yiwu a ce wancan Annabi Shu'aib shine kuma yanzu wanda yazo yake zamani da Annabi Musa ba suka ce wannan shi ma dalili ne dalili ne biyu daga cikin dalilan da suke inkarin cewa wannan dattijo ba annabi Shu'aibu bane. Dalili na uku suka ce Ubangiji ya halaka mutanen annabi Shu'aibu gaba daya, wanda suka tsira su ne muminansa, muminan zamanin sa, wanda suka yi imani da shi su suka tsira. To mu koma kissar wajin shayarwan inda aka sha ruwa a rijiya. Yanzu mutane suna gani a matsayinsu na muminai mutanen annabi su ga ƴaƴan annabin su zo da dabbobinsu su ki su ba su ruwa su shayar da nasu dabbobin su tafi abinsu, kaga wani abu ne wanda ba zai yiwu shi ba, a hankalce ba zai yiwu ba, tunda ai Allah ya halakar da mutanen annabi Shu'aib wanda suka yi kafirci, sauran muminan aka bari. To muminan suna kallo ƴaƴan annabinsu ba su taimaka musu ba, sai wani bako ne zai zo wanda bai san su ba ya zo ya taimake su a gabansu, kaga wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba. Saboda malamai suka ce wannan shi ma yana karfafa cewa waɗannan ƴan mata mahaifinsu ba annabi Shu'aibu bane. Sannan dalili na uku suka ce in annabi Shu'aibu ne, Allah madaukakin sarki zai ambaci sunansa a cikin wannan kisa. Amma sai suka ce wa abuna shekun kabir, babanmu wani tsoho ne mai yawan shekaru. Sannan suka ce kuma su ma ƴan matan in babansu annabin Allah ne, za su gaya wa annabi Musa, babanmu annabi ne, annabin Allah ne, za su gaya masa. Nan ma dai suka ce wannan shi ma ƙarin dalili ne da yake nuna cewa wannan ba annabi Shu'aibu bane. Sannan har yanzu suka ce Ubangiji cikin kisosi da ya bayar, musamman a cikin suratul A'raf, suratul Hud da suratul Shu'ara, Allah ya jero wato kissar waɗannan al'ummai da Ubangiji ya halakar da su, Adawa, Samudawa, mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aibu, tare aka jero kissosinsu, wanda kuma waɗannan al'ummai sai bayan an halakar da su ne ma gaba ɗaya tukun Allah ya aiko annabi Musa alayhi salam. To wannan suka ce shi ma ƙarin dalili ne cikin manya-manyan dalilai biyar da suke ga wannan dattijo ba annabi Shu'aibu bane, wallahu ta'ala a'lam. Shine Ubangiji yake cewa falam ma ja'ahu, yayin da shi annabi Musa ya zo wajen wannan dattijo, wa qassa alaihi alqasas, ya bashi labarin abin da yake halin da yake ciki, kala yace masa la takafka ka ji tsoro, najauta min alqawmi zalimin, ka kubuta daga cikin mutane azzalimai, qalat idahuma, take ɗaya daga cikin ƴaƴan nan guda biyu sai ta miƙe ta ce wato ya abati ya baba ista'jirhu, ka dauki wannan a matsayin mai mana aiki, ka dauke shi a matsayin dan kodago, ka dauke shi yana mana kiwon dabbobi, wato ittakisu ajiran, ka dauke shi wato dan ijara ya riki gana mana ya nika yin kiwon dabbobin nan mana a cucu mu, saboda mu abinda muka kallata tare da wannan mutumin. Tace inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin, mafi alkhairin wanda zaka dauka dan barema ko dan kodago ko mai aiki, ka dauki alƙawi mai ƙarfi wanda zai iya yin aikin. Tace shi ɗaya cire dutsen nan, shi ɗaya shayar mana da dabbobinmu. Sannan al-amin, ka dauki amincacce wanda in ka bashi aikin ma ba zai saci kayanka ba, ba zai ci amanarka ba. Tace in ka ba kiwon nan duk dabbobinmu ba wanda zai taba, tunda amincacce ne kuma yana da ƙarfi, duk inda zai je ya shayar mana da dabbobinmu, zai ba wa dabbobin duk kulawar da ya dace. Kuma dama ai abin da ya kamata kenan, kamala kenan na dan kodago. In zaka ba mutum aiki, ka ba mutum aiki a mutumin da yake da karfin da zai iya yin aikin, ko mutumin da yake da amana zai yi aikin yadda ya dace, sannan kuma zai kula da amanar aikin. Saboda haka hita ba bare ta shawara. Malaman tafsiri suka ce hita bai ta, ya aka yi kika san amanarsa, ya aka yi kika san karfinsa? Tace karfi dai gashi, shi kada ya ture dutse ya shayar mana da dabbobin nan, amanarsa kuma gashi. Dan wasu suka ce da ya ce mata ma ki je ki kira min shi, da ta je ta ce babana ya ce ka zo ka zai saka maka ladan aikin da kai mana, sai ce ki je ki ce masa ban bukata, na gode. Sai da ta dawo, baban ya sake dawo da ita, ce ba ladan aikinsa zan bashi ba, tukun ya zo. Saboda haka nan wane da cijo ya fahimci cewa to wannan mutumin yana da amana, tunda yana da amana yanzu za a yi maganar ijara, ya ɗauki shawarar ƴarsa, ya ɗauki shawarar ƴarsa da ta ce lallai ya ɗauki wannan a matsayin ɗan aiki a gidansu, yana musu kiwon dabbobin. To yanzu kuma za a tafi maganar ijara, ya za a ya ɗauki wannan? To shine shi wannan dattijo ko kuma annabi shu'aib da wadansu malaman tarihi suke cewa sai yace qala inni uridu an unki haka
qala inni uridu an unki haka idza qulta ya hatini ala an tadrani samaniya bijan fainat mamta asharan qalilin de kuma uridu an shuka alayhi
na'am
قال ذلك بيني وبينك أيام الذين كريت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل
سيشي وانا دتشيرو يتشي مسا قال إني أريد أن أنكي حكا إهدمنا تي هاتين إنا سوزان أولا مكا ليه دقا تكين يا أن ننعو بدا بيو bai ka masa bai ka gaya masa aikin da zai yi ba tuku sai da ya gaya masa ladan aikin aka ce ya halatta idan ka zo zaka ba mutum aiki ka fara gaya masa ladan aikin sai kuma ka nuna masa aikin ya halatta ka ce masa to kaga zo ka ce masa zan baka naira 10,000 kaga wannan gona daga wannan bishiyar zuwa nan ka nome min ita kaga sai da ka gaya masa abin da zaka bashi ko zan baka naira 50,000 kaga daga nan dinna zuwa nan ka nome mu ya halatta kuma ya halatta ku fara kewayawa tukun yaga aiki sai ka ce to zan baka 50,000 duk wannan ya halatta ko ka gabatar da kudin aikin kafin menene zai kulla wannan ijara amincewar mai yin aikin amincewar sa saboda haka sai yake ce masa inni uridu an unki haka ina so in aura maka ihidamna tayyahatayn ya'an nan dayan ya'ana guda biyun nan dayan su alqurani bai ce babbar ko karamar ba amma dai ce dayan su zan aura maka ala anta ajurani akan kai min ijara kai min kiwon dabbobi samaniya hijajin shekara 8 ga a cikin daya daga cikin ya'an nan nawa zan aura maka amma za ka yi min kiwon tumaki na shekara 8 to sai ya gabatar masa da ajali mafi karancin yace masa shekara 8 sai yace fa in atimamta asharan amma in har ka kyauta kai mun 10 yace fa min indika wannan damar ka ce mun gane ko yawa ka ce wa mutum me maka bare ma zan baka naira 50,000 ka nome mun gonan nan amma wa'ancan ƴaƴayen in ka ce maka ka kara da su ma ka ce to wannan dai ka kyauta amma dai ya san ba sa cikin aiki yanzu kuma shi kyautatawarsa ne in ya zo ya hada maka da ƴaƴan ko kuma kunyake ne guda 50 kowace kunya za a noma ta naira 1,000 misali yace masa to ga zan baka 50,000 ka nome min wannan gonar yace kunya nawa ne kace kunya 50 ne da wa'ancan ƴaƴayen guda 5 sai amma in ka nome min ƴaƴayen ma dai kuma wannan ruwaka amma dai kai abin da ka biya shine haƙƙi saboda haka kiwon annabi Musa na shekara 8 shine haƙƙi amma kiwon sa na cikarin shekara 2 nan wannan kyautatawa ne shi yasa sai yalwata masa sai yace masa fa'im atmamta asharan in ka cika shekarun suka kai 10 famin indika wannan kuma damar ka ce ni bazan tirsasa maka dole ba wama uridu ana shuka alayka bana niyya in tirsasa maka an sa sai kai dole satajudni insha Allah minas salihina in dai kai zaka same ni daga cikin masu kyautatawa wannan abin da kai kyautatawa ne ni ma kuma zan kyautata maka saboda haka wasu malaman suka ce wai satajudni insha Allah minas salihina nan wai zaka same ni cikin masu cika alƙawari in ka yarda ni ma zan cika maka alƙawari zan aura maka ƴattawa in ka yarda saboda haka kala sai annabi Musa yanzu shine zai yadda domin in za a kulle dama ijara dole kai mai bada ijara sai ka faɗi ijararka ka faɗi ladan ijararka sai kuma wanda zai ɗauki ijarar shi kuma ya amince malamai suka ce ijaran kuma tana kulluwa in an shiga aikin ka zo ka ce za ka ba mutum ya nome maka masallacin nan a nawa kuka ciniki a naira 10,000 ye da ya amince ya yi kunya ɗaya biyu uku sai ya ce kai shi ya fasa shikenan bashi da ladan ko kwabo ko rabi ya yi bashi da ladan ko kwabo sai dai ya nemo wani wanda zai karasa noman ka biya shi gaba ɗaya amma bashi da haƙƙi in dai bai cika aikin ba tunda ka'idar ijara kenan ko mai tauna rijiya in yayin da zai tauna rijiya naira 100,000 kai ma ka bashi ya amince ya fara tono yayi gaba daya ba zai dawo gurinka neman karin kuɗi ba sannan kuma in yace ba zai yi ba to ba shi da ladan ko sile biyar sai dai in yana so ya nemo wani su yi cinikin ƙarisa aikin zuwa samun ruwa sannan in an samu ruwa wancan mutumin a bashi iya nasa shi kuma a bashi rarasa amma ka'idan ijara in an kullata to sai an cika ta ake biya ma duk da dai mu wani lokacin saboda yanayin al'adunmu ne da kuma yanayin masu aikin yanzu duk mutumin da kace tona maka rijiya ai ba kudin aikin ba ka bashi wani abu ma to nan ba zai yi ba ba kudin aikin ba ma sai ka bashi wani abu dan akwai ranakun da zai zo ba za ka sallame shi a cikin kudin aikinsa ba ka bashi kudin takalmi ka bashi kudin kuda ka bashi kudin wankin hannu ka bashi haka dai ka dinga bashi domin in ka ce sai dai ya ci a cikin kudin aikin nasa nan ma saba ka'idar na shari'a dan ka'idar sai an samu ruwa amma ran da ya samu ruwa ko cikin ludayi ne ya ci kudinsa dan sai dai ku yi cinikin yasa dama zuwa samun ruwa ne aka yi magana to ko a ludayi in dai ba shi ka'idar ruwan a fiya a leda ba ya fito maka da ruwan in dai ko a ludayi ya ɗebo to shikin ya gama aikin sai ka biya shi kudinsa kuma to wannan shi ne ka'ida to amma yanayin mutanen namu da kullun sai sun nemo abin da za su ci kuma su ne masu na rijiyar nan idan ka ce sai an samu ruwa ka biya su kaga ai rijiyar ba ta tono ba to shi yasa dole sai dai kana ba su amma dole sai kana yi da dabara kar ka yadda kullun su ci kudin aikinsu don gobe ba su dawowa shi mai aikin wahala yana da irin wannan al'ada in ya ga ya cinye kudin aikinsa to kuma sai dai ka nemi wani to annabi Musa alaihi salam ya karbi wannan ijara din ya ya karba shine fadin sa da yace qala zalika baini wa bainak wannan babu damuwa na amince zan yi amma shekara 8 ko 10 wannan wani abu ne tsakani na da kai ni na amince 8 shine haƙi 10 kuma kyautatawa ne wannan na amince zan yi ayyumal ajalaini qabaitu kowane ajali daga cikin guda biyun nan na aikata ma'ana in taran ne na tsaya in 8 ne na tsaya to ban yi laifi ba don shine ka'ida in kuma 10 ne na kyautatawa shi ma dai nayi abin da ake so sai yake cewa wato ayyamal ajalaini kowane ajali daga cikin ajalin nan guda biyu qadaitu nayi ko na zaba fala udwana alayya ni dai abin da nake so kar a zalunce ni in na gama aiki na alƙawarin da aka yi min a cika min shi fala udwana alayya wadansu malaman suka ce babu shishigi a gare ni ma'ana kar a zalunce ni shine kar a danne min wani abu daga cikin haƙƙina saboda haka wannan shine abin da suka kulla tsakanin wannan bawan Allah akan kiwon dabbobi da kuma annabi Musa alaihi salam to haka ya zauna yayi masa kiwon dabbobi na wasu adadin wasu shekaru gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka ce a lokacin yace yarsa ta je ta dau sandan kiwon dabbobin ta ba annabi Musa wasu malaman suka ce wannan sandan annabawa ne wanda aka dinga gadonsa tun daga annabi Adam alaihi salam har ya zuwa annabi Shu'aibu in kenan wannan magana ta inganta wannan dattijon annabi Shu'aibu ne kuma mun faɗi dalilai da waɗansu malaman suke ganin ba annabi Shu'aibu ba ne saboda haka dai ta ɗauki sandan da take kiwon dabbobi ta ba wa annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da kiwon dabbobi lokacin da ya yi kiwonsa na adadin shekarun alkawari wanda shekara 10 muka fi zato tunda annabi Musa annabin Allah ne a wajen wani mutumin kirki ma za ka samu kyautatawa balle wajen annabin Allah saboda haka shi ne abinda malamai suka fi zato ya yi shekara 10 kuma ya dora to da ya tashi zai tafi akwai tarihin da malamai suke cewa sai ya ce wa matarsa bayan ya an masa aure sun haihu ya ce wa matarsa to kin ga za mu tafi saboda ina so in je ziyarci mahaifiyata sannan kuma na ziyarci dan uwana saboda haka za mu yi tafiya ki je ki roƙa mana babanki mana ko zai ba mu yattinkiya wanda kuma za mu riƙe to da ta je sai annabi shi baban nata ya ce masa ki je ki gaya wa mijinki ya yi haƙuri ya kiwon shekara ɗaya cewa duk dabbar da ta haifu a shekaran nan na bashi ita ba da yar an bashi yar duk yadda aka haifa a wannan shekaran wani ruwayan suka ce ta ce ya je ya kiwon shekara ɗaya amma duk wanda aka aifa da kamarta ta saba da kamar uwarta an bashi ita. Dan wanda haka Annabi Musa sai aka yi masa wahayi cewa dabbobin nan yaje shayar da su ya bigi ruwan da zai shayar da su. Yaje shayar da su ya bigi ruwan sai suka sha ruwa duk dabbobin da suka isa daukan ciki sai suka dauke ciki. Suka yi ciki suka aihu sannan kuma duk ƴaƴan sai suka saba da iyayen. Saboda haka shi ma da ita tafiya da garke ya tafi. To haka ya tafi inda kuma shine majonin isar mu. Maji kuma abin da ya faru yana cikin tafiya da iyalansa da dabbobinsa bayan maganar ƴaƴansa ba, amma dai malaman tafsiri da yawa da yake tunda Ubangiji yana kiran iyalai iyalai suka ce ya aifu da wannan matan, ya tafi da ita da ƴaƴansa da kuma abin da wato ya mallaka daga kiwon da ya aikata, wanda yake a hanya kuma wato wata waƙiyar ta fara faruwa wanda Ubangiji yake cewa falamma qada musal ajala
falamma qadim musal ajala basara li alihi alata min dalil turina qala li alihi nusu inni anasru naran la li ati min hadhihi khabari nawzu wa jin min al-layli la annakum tasalu.
To alhamdulillah wannan kuma shine mabudin karatun mu na gobe in Allah ya sa muna raye. Zamu tsaya saboda lokaci abinda muka karanta daidai. Muna roƙo Allah ya karba mana ya bamu lada wannan mu kuskure. Allah ya yafe mana. Muna da ƴan tambayoyi. To akwai ƴan tambayoyi da zamu dunduba agogoje insha Allah. Wannan yake cewa malam mai azumi ne yayi mafarki har mai ni ya fito ya matsayin azumin sa ba komai azumin sa. Yace mallan shin mutun zai iya yin sallah da wankan da yayi na janaba? Zai iya yin sallar sama ne idan dai bai warware alwalarsa ba. Idan dai bai warware alwalarsa ba zai iya sallah da wankan sa na janaba, sai ya dubi abin da yake warware alwala sai ya kiyaye shi a lokacin wankan sa. Yace malam yaya matsayin mutum mai rantsuwa a cikin kasuwancinsa ko da akan gaskiya yake? To rantsuwa abu ne mai mara kyau, wato ba a san rantsuwa, amma kuma mutum ya rantsa akan gaskiya babu wani abu, sai dai wato akwai rashin ladabi. Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku riki Allah, wato kamar karan bara, kowa ya tashi yana rantsuwa da Allah, kowa ya tashi yana rantsuwa da Allah. Karan bara shine yara da suke koyan harbi sukan kafa kara, sai kowa yana koran harbi, kowa ya dau dutse yana cewa a doki. To wai kamar wannan ne, sai Ubangiji yake fada dan kada mutane su saba da yawan ambaton Allah a cikin rantsarantsansu. Yake cewa kada ku riki Allah a matsayin wato karan bara a wajen rantsarantsanku. In mutun zai rantsuwa ya tabbata wato yayi rantsuwar da ta dace, kuma a lokacin da ya dace. Shi rantsuwa ko kana da gaskiya ba abu ne wanda ake son sa ba, saboda abu ne wanda yake shari'a ba ta san mutum yana yawan rantsuwa balle akan harkar kasuwanci. Idan kuma mutum ya kuskure ya rantsa da ƙarya, to wannan kuma ya halaka kansa.